Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fayyace tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure wajen harbo jirgin kasar Ukraine. Da alamar harin jirgin saman nan da ya sanadin mutuwar kwamandan rundunar juyin juya halin kasar Iran Qad General Qasem Soleimani, wani bangare ne na shirin karya lagon rundunar gaba daya. Sannan kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba har sai Amurka ta amince da bukatunta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Tawa ta jamhuriyar Niger da ke cikin dokar ta ɓaci saboda sha'anin tsaro da kuma kasancewar su iyaka da kasar Mali na kira ga hukumomi da su ƙarfafa tsaro a wannan yankin la'akari da zafafan hare-hare da 'yan ta'adda suke kaiwa a baya-bayan nan a jihar Tillaberi. Sannan za ku ji cewa a Najeriya kungiyar kula da al'amuran musulmi ta kasar, wato Islamic Forum of Nigeria, ta buƙaci gwamnatoci da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi wajen daƙile matsalar yawaitar gidajen marayu waɗanda ake zargi ana amfani da su wajen garkuwa da ƙananan yara. Bayan nan Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran, wanda ya sanadin mutuwar dukkanin mutane 176 da ke cikin jirgin. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya fitar da wata takardar bayani wadda aka karanta a kafafen yada labaran gwamnati, wadda ke zargin kasar Amurka da sa rundunar juyin juya halin kasar Iran su gaggauta koko ta gaggauta daukar wannan matakin cikin rashin shiri. Kafar labaran ta gwamnati na cewa ga abinda shugaban Rouhani ke cewa. A cikin wani yanayi na rudu, sanadiyar barazana da tursasawa daga Iran ke fuskanta daga gwamnatin yan mamaya ta Amurka bayan shahadar General Qasem Soleimani, kuma saboda kokarin kare kai daga abinda aka dauka hari ne na sojin Amurka, sojojin jamhuriyar musulunci ta Iran na shirye sosai kuma 100%. Amma kash sai aka yi ajizanci irin na dan adam, wanda ya kai ga kaddamar da harin kariya mai cike da kuskure, wanda ya kai ga wani babban bala'i har mutane da dama suka mutu. A halin da ake ciki kuma, rundunar juyin juya halin kasar Iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin. Kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau dinnan Asabar cewa, ina mai amsa cewa ni ke da alhakin komai a wannan al'amarin, kuma zan amince da duk wata shawarar da aka yanke. Ya ƙara da cewa, na so a ce ma na mutu bayan da na ji labarin abin da ya faru da wannan jirgin. Tun da farko a yau dinnan Asabar, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kiran a fito fili a amsa laifi game da kakkaɓo jirgin, wanda ya sanadin mutuwar dukkanin mutane 176 da ke ciki. Da alamar harin jirgin saman da ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar sojin Iran ta musamman Taqat, Janar Qasim Soleimani, wani bangare ne na wani babban shiri na karya lagon wato wannan runduna ta musamman ta sojin Iran. Jami'an gwamnatin Amurka sun tabbatar jiya Juma'a cewa a daidai lokacin da aka kashe Soleimani, an so kuma a kashe babban kwamandan rundunar sojin Iran ta musamman da ke Qus, wato na Qus da ke Yemen, a wani harin kuma. Jami'an waɗanda suka yi bayani bisa sharaɗin saka yi sunayensu sun ce harin da aka auna kan Janar Abdul Reza Shalai bai yi nasara ba, to amma sun yi wato sun ƙin cikakken bayani game da wannan harin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta ce ba za ta koma teburin tattaunawar nukiliya ba sai idan Amurka ta amince da bukatunta ba bisa gindaye wasu sharuɗa ba, abinda wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewar ya faɗa a yau ɗin Asabar kenan. Mun ɓata lokaci wajen tattaunawa da Amurka na tsawon fiye da shekara guda da rabi, a cewar Kim Jong-un, wani mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewar ya faɗa. To amma Kim, wanda babban jami'in diplomasiya ne, ya ce har yanzu akwai hulɗa mai kyau tsakanin shugaba Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu, inda za mu fara da Jamhuriyar Nijar. Al'ummomin jihar Tao da ke ƙarƙashin dokar taɓaci saboda sha'anin tsaro da kuma kasancewarsu iyaka da ƙasar Mali suna kira ga hukumomi da su ƙarfafa tsaro a wannan yankin, la'akari da zafafan hare-hare da 'yan ta'adda suke kaiwa a baya-bayan nan a jihar Tillabiri. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kasancewa waɗansu yankuna na jihar Tawa kamar yankin Tilliya da ke kan iyaka da ƙasar Mali na cikin dokar taɓaci saboda irin hare-hare na kai hari ka arce da 'yan ta'addar ke kutsowa daga makwabciyar ƙasar Mali, da sha'anin tsaro ya zame mata laha'ula'i. Jama'a wannan yankin na ci gaba da yin kira domin hukumomin ƙasar su ƙara ɗaukar matakan rigakafi domin daƙile dukkan wata anniya ta waɗannan mutanen da ke afkawa jama'ar da bata san hawa ba balle sabka hasalima da jami'an tsaro da ke aikin su na tsaron ƙasa ta la'akari, da irin yanda 'yan ta'addar suka zafafa kan hare-hare a yankin Tillabiri a baya-bayan nan. Alhaji Abdullahi Kado, shugaban kungiyar inci da walwala ta ƙasa, ɗaya daga cikin usoshin farar hula na ƙasar da ke yankin Tawa, ya ce in ka ga gemin ɗan uwanka ya kama da wuta, to ka shafa mana karuwa.
Yankin Tawa duk cikin Nijar, Tillabiri cikin Nijar take, kenan yanzu kusan ƙasar Nijar in ce gaba ɗaya take cikin Nijar. Kenan matakin da ya kamata a ɗauka ma gaba ɗaya Nijar, sai dai zamanto waje-waje ba iri ɗaya ba za a yi, inda ake kai haji har inda ba a kai haji ya kamata a ɗauki mataki, domin su masu kawo mana haji suna la'akari da inda suka ga babu tsaro, sannan ne suke kira su buga domin su kira ni su ce su buga.
Me ya kamata ƙarfafa a wannan yankin yanzu haka?
Ka san duk abin sai babban shi. Ransanyama yana gaba da harkar na ta sojawa, sannan ya kamata su sake ƙarfafa ransanyama domin a sha ƙuna bayani kamin ma za su taho yadda ana da labarin su, sai a yi magani rigakafi ta ta magani.
To su al'ummomin da ke cikin wannan jihar ta Tawa menene kamata su yi domin su ƙara ba da ƙarfin gwiwa domin tabbatar da tsaro a nasu yanki, ko da yake yankunan da ke fama da wannan matsala suna cikin dokar ta ɓaci?
Shi ne babban abu wanda ya kamata kowa ya makasar su.
A nasa bangaren wani dan siyasa mai suna Jafaru Sarkin Shanu dake wannan jahar ta Tawa cewa yi ya kamata a yi shawara da dukkan waɗanda ake ganin suna iya kawo ta su gudunmuwa domin tunkara wannan matsalar.
Jagorori su tsani mutanen nan masu magana garaje ne sauransu na cewa abin ga bai da kyau bai da kyau a zamna she su da su da ikon da su da jagororin a yi shawara ta ƙasa a yi da shawara ta ƙasa wanda in ma cha zai a tashi duk ƴan ƙasa su tashi ai kwama game da wannan abin a sai kowa ya tashi kowa ya ji shi dai shi yana zuwa ya defender din patri din shi zai defender din ta ko yana mutuwa zai defender din ta dan akwai ciyo a ce yo soji mu guda ya mutu ba wanda turawa ka jin ciyo in da musu guda mutu haka mu muna jin ciyo duk mu mutane ɗan adam muke ko muna son abin mu don ka shine muke fata shawara ta zama gaba ga komi ai gamu da isha duk wani wanda mai baki wanda adda hanya a kire shi a shawara shi a shawara shi sai a samu haita an samu haita sai a samu haita ta kasa yau duk an ce ɗan Niger kowa shi shirya ya zama soji za a zama soji a hukar wannan tabbar ranga mu musa abin da suka bida mu musa abin suka bida ba wannan ga masu ci amana mu wannan ga masu zakwa suka kashe mu soja abu mu musa abin da suke so mu babu abin da aka faɗa mana an ce so su ba mu sa abin suka so ba kenan mina na gaba mu da su har su zo suna haka a faɗa mana
al'ummar wannan yankin ya dace ta baiwa jami'an tsaro labarin dukkan abin da bata amince da shi ba inji Alhaji Abdu Ustaz dake zamne a cikin jahar Tawa
kama al'umma na ƙasa shine daga sawa ido game da su abubuwa sawa ido shine duk waɗanda an wannan yanki sadda da sun kaga wasu alamomi waɗanda su yarda da su ba ko no sun wasu wani shigowa masu wasu dukkan matakai kenan yana da kyau su rika samun sanar da magabata cewa ha wannan yanki ko wani kauye muna ganin wasu alamomi akwai wani abu da kasan faruwa kenan duk wanda ya ga abin da zai cuta ma dan uwa ta kamar shi ne zai cuta ma dan duk wanda an kai in an ce an kashe mutane da yawa in ba a kashe naka ba sai an kashe dan uwanka kuma in baka yatra wata ran gare ka za
wannan lamarin na tsaro na kasancewa abin hirace-hirace a dukkanin dali ko fada ko wani gungu da jama'a ke zamne a cikin wannan kasar halin yanzu kasancewa abin sabo ne waje guriyar Niger da ake dangantawa a can baya da ƙasa mai dogon kwanciyar hankali da rashin yaƙe-yaƙe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma za mu koma Najeriya inda kwamitin bincike da jihar Kano ta kafa game da matsalar sace-sacen yara ana safarar su zuwa yankin kudancin Najeriya. Ya kammala sauraron bahasin daga masu ruwa da tsaki. Kungiyar kula da al'amuran musulmi a kasar wato Islamic Forum of Nigeria ta buƙaci gwamnatoci da hukumomin tsaro su ƙara ƙaimi akan daƙile matsalar yawaitar gidajen marayu waɗanda ake zargin ana amfani da su wajen garkuwa da ƙananan yara. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni daga sakatariyar kwamitin na nuna cewa yanzu haka kwamitin ya kammala karɓar bayanai daga dukkanin masu ruwa da tsaki game da al'amuran rayuwar yara da sha'anin tsaro kuma yanzu haka yana wallafa rahoton sa domin mika ga gwamnati. Kwamitin wadda gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya kafa a watan Oktoban bara an dora masa nauyin gano yadda matsalolin sace-sacen yara a Kano a yi safarar su zuwa kudancin Najeriya yake ƙara kazamta bayan da jami'an tsaro suka kubutar da wasu yara guda tara a jihar Anambra waɗanda aka yi cinikin su bayan sace su daga Kano. A nan guda kuma kungiyar kula da al'amuran musulmi ta Najeriya wato Islamic Forum of Nigeria ta buƙaci gwamnatocin jihohi da ta tarayya su ƙara saka ido sosai akan yadda ake zargin ana amfani da gidajen marayu wajen garkuwa da irin yaran da ake sacewa a wasu sassan arewacin Najeriya. Injiniya Bashir Adamu Aliyu babban jami'i ne a sakatariyar kungiyar.
Abinda dai bayyana a gidajen kafafen yaɗa labarai shine cewa hukumar NAFTIP ne hana fataucin jama'a da sauransu da kuma jami'an tsaro sun je sun yi mamaya a inda ake zargin an buɗe wurin wato aje yara na gidan marayu kenan wanda yake bai da rajista. Wanda kuma bayani har a jarida su kansu wanda aka kama a gurin sun tabbatar da wannan sun ce lallai shekara 30 suna gudanarwa a Kaduna suka ce kuma headquarters su a Kano take nan kuma da aka zo na Kano aka kama sai suka ce shekara 25 da budewa kaga uwa ta daya girin uwa kenan kaga akwai alamun tambaya a nan gurin. Na biyu kuma yan jarida suka tabbatar da cewa sun yi hirar da commissioner yan harkokin yara da mata a jihar Kaduna ta tabbatar da cewa ba su da register a can mu ma anan wurin kuma da ma tunda hukuma ce ta za aka je aka yi wannan kamin da suna da register aida maganar kame bai taso ba dan haka ga dai kenan an samu wato bakin zaran cewa akwai wanda suke gudanar da irin wannan gidajen marayu ba tare da bin ka'idar doka ba wanda kuma wannan shi yake bude kofar irin wa'ancan matsalolin da ake samu.
Kwamishinar mata ta Kano ta ce gwamnati na daukar matakai game da wannan batu, amma tana dakwa rahoton kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike game da matsalolin sace-sacen yara a sassan jihar Kano.
Yaran da aka rufe wasu daga gidajen wato illegal orphanage home din nan, wato gidajen marayu wanda ba doka ce ta ba su dama su ajiye ba, yaran suna guna yanzu. Na daya an kawo min mutum 21, biyu kuma na biyu kuma a nan sabon gari a Ibedi aka rufe gidan aka kawo min su wanda police su suke aikin su. To na biyu kuma muna zaune katsa 50 naji an ce ai police sun dawo, sun kuma kawo wasu guda 8. Na ce to duk dai ku karba, na ce wa shugaban gidan yara lalle karbi kuma adana su, nemi kayan sawa, abinci hau da sauransu, komai alhamdulillah na tabbata ina kula da su kamar yadda ya kamata. Amma yanzu mun yi shiru ne mu gani a ci gaba da mu so muke ai bincike da kyau a kakkarbe wato yaran da aka tabbatar da cewa guraren su ba shari'a a ciki, kamar shari'a ba ta yi da aje ba, sannan mu kuma mu zo mu dauki matakin ƙarshe kamar yadda su police suka yi mana bayani cewa mun kamo wannan mun ɗebo yaran gashi mun ku adana mana su ana kan mu gama binciken mu. Sannan kuma su iyayen yaran wato mommy da daddy da su yaran suke cewa wannan professor da matar shi suna hannun ƴan sanda
masu
kula da gidan dan an kama su gaskiya.
Dr. Zahra Umar kenan, kwamishinar mata da walwalar yara ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Da Mahmud Ibrahim Kwari, masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Malam Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja da ke son jin tarihin kasar Masar ko Misra. To idan masu tambayar na saurare, an dace mun samu tuntubar masanin tarihin kasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa tambayar kamar haka.
To da farko dai waɗannan masu tambaya, wato Malam Abubakar Yahaya da kuma Bala na Yashi unguwar Yashi da ke Lakwajen jihar Kogi, ita kasar Misra kasa ce wacce take mai dimbin tarihi kuma tarihinta yana da tsawo kwarai da gaske. Domin kusan mafiya yawa daga cikin annabawan Allah wato sun yi zama a wannan ƙasa ko kuma sun ziyarci wannan ƙasa ta Misra. Sannan abinda masu sauraron nan ya kamata su ƙara fahimta shine Misra yanzu da Misra da akwai bambanci. Bambancin ba wai na ƙasa ba, ita dai wannan ƙasa ce ta da ta Misra da aka yi bayanin ta a cikin littafan da aka saukar a sama kamar Linjila da kuma Alƙur'ani mai girma. Duka sun yi bayanai akan annabawa da kuma manya-manyan mutane musamman waɗanda suka mulki duniya wanda suka yi zama a wannan ƙasa ta Masar. Daga cikin in muka duba, Annabi Yusuf wanda yake dan Annabi Yakubu yana daga cikin annabawan da misali ga addinin Musulunci Qur'ani ya kira sunan Misra kai tsaye dangane da kissa da kuma tarihin Annabi Yakubu da ƴaƴansa da kuma musamman ɗansa Annabi Yusuf alaihi salam. To kaga ƙasa ce wacce annabawan Allah suka zauna a cikinta da yawa. Sannan in muka dubi Annabi Musa alaihi salam da kuma sarki Fir'auna, wato dukansu gaba daya kaga a wannan ƙasar ce ta Misra. Sannan Annabi Isa ma dan Maryamu shi da kansa wato ana danganta shi da alaka da wannan ƙasa ta Misra. Kamar yadda na fara bayani a farko shine in ka dubi kharifa wato ainihin wato tsari na map ko kuma atlas na ƙasar Misra din ta da ta yanzu, wadda ta kunshi wani yanki na ƙasar Isra'ila ta yanzu da wani yanki na Falastinu da kuma wani yanki wanda yake na jaziran Larabawa a halin da ake ciki yanzu. Sannan kuma daga cikin garuruwa waɗanda suke masu tarihi a ƙasar ta Misira, yanzu in ka tafi a unguwa ko garin da ake ce masa Giza a nan ƙasar ta Misira, za ka ga ababen tarihi waɗanda an yi su ne tun zamanin annabawa nan da na ambata ko kuma makashin lokacin. Sannan kuma daga cikin manya-manyan garuruwa har yanzu masu tarihi akwai Alexandria, wato kamar shi wannan gari na Alexandria gari ne wanda yake ya amshi sunan wanda Qur'an ya kira shi da sunan Zulkarnaini. To shi asalin sunansa kenan, kuma tarihi yana nuna cewa shi din nan yayi zama ne a wannan yanki ko kuma a wannan gari na Alexandria din. Sannan kuma har yanzu daga cikin waɗanda ake bayani akwai Luqmanul Hikma ko Luqmanul Hakim, shi ma ana ganin yana da alaka na ainihin zama a wannan gurin, wanda shi yasa ake musu lakani da cewa su dinnan ba annabawa bane amma manya-manyan waliyan Allah ne. To saboda haka ita wannan ƙasa ta dade wato tun shekaru dubbai kafin zuwa Annabi Isa alaihi salam da kuma kafin zuwa musulunci, ƙasa ce wacce ta rayu bisa daula na ainihin sarakunanta. Sannan kuma wato sun kware wajen ayyuka na sana'a tun farkon duniya, abin da ya shafi gine-gine da kere-kere da kuma ainihin noma da kuma tsara abubuwa wanda ɗan adam zai gani ya yi sha'awa da kuma adana abubuwan da ake so su daɗe. Alal misali, sarakunansu in sun mutu da su da iyalansu, akan shafe su ne da wata irin wato ainihin kimiyya ta su tun wancan lokaci, wadda har yanzu duk da an kawo ci gaban zamani a yau, to amma duk da haka ba a gushe ba, ana taƙo irin waɗancan abubuwa na alatu da kuma gawarwaki da aka binne tun waɗancan shekaru dubbai wadda ake samu. Kaga sun daɗe kenan da samun kimiyya tun a wancan lokaci. Sannan kuma shi Malam Abubakar Yahaya da Malam Balana Yashi Lokoja da kuma dukkan wasu masu tambaya akan wannan ƙasar, to kamar yadda ya bayani, ƙasa ce wacce ta shahara akan ilimi, wadda in muka dubi tarihin jami'a wadda kusan ita ce jami'a ta farko a duniya, Jami'atul Azhar, wato ma'ana Jami'ar Azhar, wadda a yanzu ta kai shekara kusan 1500 ko ma fiye da haka, to a wannan ƙasar take ita wata Misira. Sannan kuma annabawa da wanda muka yi bayani da wanda ba mu yi bayani ba, yawanci wani dalili ya sa ko sun je baƙwanta ko kasuwanci ko neman wani abu ko kuma sun keta ta wannan ƙasar ta Misira. Don haka ƙasa ce wacce take da ɗimbin tarihi, kuma tarihin bai tsaya ga da ba. Har yanzu za ka ga wasu abubuwa in ana bincike a kai, za ka ga an koma zuwa ga wancan ainihin tarihin na farko, duk da dai gashi an samu ci gaba a yanzu. Kuma har yanzu wannan ƙasar ƙasa ce wacce ta shahara wajen ainihin wato tsara dabaru na yaƙi tun a wancan lokaci. Kuma abinda zai ba wa masu sauraron nan mamaki shine, yanzu ƙasar kusan ko'ina Larabci ake yi. To amma sai mu koma mu ga cewa mafiya yawa daga cikin waɗanda suka zauna a ƙasar har suka shahara, to ba Larabawa ba ne. Yanzu ka dubi shi Fir'auna da ake ta bayaninsa wanda ya zamani da Annabi Musa, kaga shi ba kibbe ne ai. Sannan kuma waɗanda suke ta gwagwarmaya da shi a wancan lokaci, su kuma Yahudawa ne, ƴaƴan Banu Isra'ila ne. Sa'annan kuma da wasu Larabawan da ma wasu ƙabilu wadda in ma Larabawan ko Larabcin ya haɗe su gaba ɗaya, ko kuma ainihin wato kibɗancin ya haɗe su, ko kuma Yahudancin ya haɗe su, da haka su ma ba a jin labarinsu, amma da an yi tarihinsu kuma suna nan a wannan ƙasa ta Misira. Sannan kuma har yanzu idan muka dubi addinin Christianity, wadda yake mun yi bayani akan Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam, wadda shi ma yana da alaƙa da wannan ƙasa ta Misira. To idan muka dubi Kiristocin da suke ƙasar Misira a yanzu, za ka samu kibɗawa ne, wato Coptics ne shi. To kaga wannan tarihin na da wannan aƙidar da aka taso a kai, to ita har yanzu ake binta, ba a canza ta ba. Sannan kuma akwai gurare masu tarihi irin su ainihin wato Urus Sina'a ɗin nan, wadda Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam akan wannan dutse. To kaga duk a wannan yanki na ƙasar Sinai, na ƙasar Misira ɗin suke a wannan lokaci. Sannan kuma akwai abubuwa itatuwa musamman kamar itacen zaitun, wadda aƙalla takan yi shekara 4000 ko ma fiye da haka, duk ana samu a wannan ƙasa ta Misira. To in muka dubi tsarin gaba ɗaya tun daga Jordan ya gangaro zuwa su ainihin Israel, wato Isra'ila kenan, da su Palestine, da kuma su ƙasashen Larabawa irin Saudi Arabia, da kuma ainihin ya gangaro nan yankinmu na Afirka irin su Ethiopia da makamantansu. In ka dubi tarihin da a wancan lokaci har zuwa abin da ya shafi su Iraq, irin su Turkey da makamantansu, to duk waɗannan yankuna na duniya su ne Allah madauki sarki ya fi saukar da annabawansa a gurin. Sannan bayani da na yi a baya dangane da abin da ya shafi zurkan laini, wato Alexandria kenan, wadda ana bayani akan cewa shi ma bakar fata ne, amma duk da kasancewarsa bakar fata ba abin da zai ba mutum ba mamaki ba ne. Domin me? Domin ai ita Misira a yanzu tana nahiya ce ta Afirka, kuma daga cikin dalilan da akan gano cewa wannan Ifriki ne, ma'ana mutumin da yake Afirka ne, ba wai kawai da bakar fata ake gane shi ba, da wasu abubuwa daban-daban ake ganowa. Bakar fata ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa ake gane cewa mutumin nan Ifriki ne. To saboda haka bayanai da kuma tarihi akan kasar Misira wato ba za su wadatar ba a ɗan lokaci kankani irin wannan. Sai dai kawai in aka ƙara shiga cikin bincike, musamman dangane da abinda maluman tarihi suka rubuta a wannan ƙasar, za mu ga cewa ƙasa ce wacce take kusan a duniyar yau tana daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke da tarihi, kusan za a ce tun katin wato annabawa a zirinsu gaba ɗaya. Za ka ɗauka tun daga Annabi Yusuf ɗin har zuwa Annabi Musa alayhi salam, har irin su Annabi Isa alayhi salam, har zuwa su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duka gaba ɗaya za ka ga suna da alaka da wannan ƙasa ta ainihin wato Misra, wadda ake ce mata Egypt a halin yanzu. Sannan kuma in muka duba har yanzu daga cikin abin da zai tabbatar maka da waɗannan abubuwan da muke faɗi, har yanzu akwai mutanen Nuba, wanda su mutanen Nuba ɗin nan da su da Khalfa, wasu suna ɓangaren Sudan, wasu kuma suna ɓangaren Misra, wadda za ka yi mamaki in ka gansu ba ma za ka taɓa zaton cewa suna jin larabci ba, amma suna da harshensu, suna da al'adunsu daban, wadda kuma tun fil azal a tarihi ma wasu maluman suna ganin cewa su waɗannan mutanen Nuba su ne asalin bakakin fata na duniya. Don haka a nan ne ma jajayen fata ko su abin nan kibbawan ko kuma Yahudawan ko kuma Larabawan, wasu suna ganin cewa a nan ma suka iske su. To amma yanzu duk gaba ɗaya a ƙarƙashin ƙasa guda, suna ƙarƙashin ƙasar Misira ne. Sannan kuma in ka dubi arewacin Sudan, irin su Wadil Khalfa, za ka iske Larabawan da ke gurin dangane da al'adunsu da tsayinsu da kuma yarukansu na baki. To akwai bambanci fiye da yadda su Larabawan Sudan na ainihin wato Jallaba suke yi. Alakarsu ta fi ƙarfi da ta Misira.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar. Yanzu a madadin sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla ga Ibrahim Kalamusi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Takaicen kasar Iran ta amsa cewa rundunar sojinta ta tafka abinda ta kira wani mummunan kuskure na harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin daura da birnin Tehran, wanda ya sanadin mutuwar mutane 176 da ke cikin jirgin. A halin da ake ciki kuma, rundunar juyin juya halin kasar Iran ta amsa cewa ita ce cikin kuskure ta harbo jirgin saman kasar Ukraine samfurin jet a farkon wannan satin. Kwamandan askarawan sama na rundunar ya faɗa a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a yau ɗin nan Asabar cewa, ina mai amsa cewa nike da alhakin komai a wannan al'amarin, kuma zan amince da duk wata shawara da aka yanki. Ya ƙara da cewa, na so ma a ce na mutu bayan da na ji abin da ya faru da wannan jirgin.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
musique et info pour chacun.